A daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yake neman amincewa majalisar ƙasa domin ya ciwo bashin da ya kai zunzurutun dalar Amurka miliyan 2.5 kungiyoyin ƙasa da ƙasa wato babban banki na duniya da kuma hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa akan sha'anin tattalin arziki ta yi gargaɗi ga ƙasashen da suka ci gaba da kuma masu tasowa kamar Najeriya da su yi taka tsantsan gurin magana ciwo bashi. Akan haka na tuntuɓi Malam Shu'aibu Idris wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki domin tattaunawa akan matsalolin da ake hangowa idan ƙasa ta ci bashi.
Cin bashi yana da daɗi kuma yana da rashin daɗin shi, akwai alfanunsa akwai kuma akasin alfanunsa. Na farko an ka dubi yanayin da ƙasar Najeriya take ciki a yanzu da kuma wato yawan bashin da Najeriya ta ci a yanzu haka, wato da wanda 'yan kwangila suke bin gwamnati da kuma wanda gwamnati ta ci ta hannun babban bankin Najeriya, wato ta hanyoyin sai da Treasury bills wato takardar nan ta lamuni da gwamnati kan bayar, bashin ya yi yawa. A yanzu maganan da ake kusan kowace naira ɗaya ta kuɗin shiga da ta shiga gwamnatin tarayyar Najeriya kusan kobo 60 ana amfani da shi ne wajen biyan kuɗin ruwa. Wannan ƙididdiga ko alƙaliman da aka samu shi ya sa hukumar lamuni ta duniya take jawo hankalin ƙasar Najeriya kuma gwamnatin Najeriya cewa ta yi taka tsantsan ta bi a hankali wajen cin bashi. Na biyu, bashin da ake ciyowa ko ƙasashe ke ciyowa daga ƙasashen ƙetare bashi ne da aka ɗauke shi a kuɗaɗen ƙasashen ƙetaren, wato kamar dala. Duk lokacin da ka ci bashi daga ƙasashen ƙetare, darajar kuɗinka yana iya karaya. Misali yau muna maganan kowace dala ɗaya naira 360 ake sai da ita, lokacin da Goodluck Jonathan yake nan naira 500 ake sai da kowace dala ɗaya. Kaga idan lokacin Goodluck Jonathan ya ci dala bashin dala miliyan ɗaya misali, a yanzu maganan da ake biliyan 2 ne ya karɓa na naira, yanzu kuɗin nan ya koma biliyan 3.6. Kaga duk lokacin da kuɗin darajar kuɗin ya kare na ƙasan, nauyin bashin yana ƙaruwa. Sannan a halin yanzu da muke ciki, kusan kuɗin ruwa da ake ɗorawa a bashin da ake ci a kan kuɗin Ingila, kuɗin Amerika wato dala, zai wuce kashi 2%. An yi zamanin da kuɗin ruwa da ake ɗorawa ya kai kashi 10%. Babu wani abin da zai hana kuɗin ruwan nan ya sake tashi daga 2% nan da yake a yau ya koma 10%. Kaga in aka samu wannan, nauyin bashin da yake kanmu zai mana yawa. Kuma muna tunani ne, duk wanda yake cin bashi yana tunanin gobe ne gobe za ta haifar. In muka yi wasa, bashin da muke ci yanzu za mu ban mai ɗaɗanmu ne jikokinmu kusan hada tattafinmu ba su gama biya ba.
To amma Malam Ahmed Yusuf, tsohon babban daraktan bankin Unity da ke Abuja, ya bayyana min a fiye da na yi da shi cewa lallai akwai muhimmanci da kuma tasiri akan ƙasa ta ciwo irin wannan bashi.
Wannan kasafin kuɗin da za a ciwo bashi ba don a kashe ba ne, ba don a zauna a yi suya ba ne a ci, a'a, za a gina masana'antun da suke ginshiƙin tattalin arzikin ƙasa, kamar su power plant, su hydro dam, su transmission lines, su railway da sauransu. So su ne wa'annan basussukan da za a ciwo. Ni ban ga illar a nemo wa'annan basussukan ba, tunda akwai lallai-lallai ayyuka ginshiƙaƙƙu da za a sa kuɗin a yi da su.
Idan ana maganar cin hanci da rashawa a matsayin matsala na kare tattalin arzikin ƙasa, har yanzu Najeriya ba ta kuɓuta da matsalar cin hanci da rashawa ba. Ba ka ganin cewa shi ne ya kawo fargaba ga 'yan Najeriya cewa za a ci wani bashin da watakila zai karkata matsalar cin hanci da rashawa ta shigo ta kawo ɓarna a ciki?
Abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shi ne, ba mu taɓa samun gwamnati da aka iya yarda da ita cewa lallai abin da suka ce za su yi shi za su yi kamar wannan ba. Saboda haka dole ne mu ba su wannan damar su ciwo bashin, su yi nasu kokarin su haɓaka tattalin arzikin Najeriya ba tare da an sa musu wasu takunkumi ko wani abin nan ba. Saboda ai dole ne wa'annan ayyukan a yi su, in babu su ƙasa ba za ta ci gaba ba.
A halin da ake ciki dai, 'yan Najeriya na ci gaba da yancece kuce dangane da maganar ciwo bashin nan. Wasu suna ganin akwai muhimmanci a yi, amma wasu na ganin cewa matsalar cin hanci da rashawa tana nan katutu a tarayyar Najeriya har yanzu. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.